شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Bayan haka muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala, mai kowa mai komi da ya kawo mu wannan yammaci na Litini. Yau muna 8 ga watan Ramadan, hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga garin Makka zuwa birnin Madina. A yau tana da shekara 1445, a ƙidan miladiya yau muna 18 ga watan uku, shekara ta 2024. Wanda wannan majalisi ne albarka a Central Masjid Sarkashin Ibrahim House, wanda aka fi sani da gidan gwamnatin jihar Kaduna, don ci gaba da tafsirin Alƙur'ani mai girma da bibiyan ma'anoninsa gwargwadon hali. A har kullum roƙon da muke yi ga Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da zukata masu kiyaye gaskiya, da harasa masu faɗin gaskiya, da gaɓuɓa masu aiki da gaskiya. Allah subhanahu wa ta'ala ya tashe mu a tutan masu gaskiya ranar tashin alkiyama. Ba za mu fara wannan karatu ba sai mun ƙara yin jinjina da addu'a ta alkhairi ga waɗanda yake su ne sila na wannan majalisi mai albarka. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara musu haske, ya ƙara musu buɗi. Muna fatan wannan alkhairi da suka ɓuɓɓuga zai wanzu, zai ci gaba da gudana daga nan, ko da bayan ba su da rai, a ƙarƙashin jagorancin mai girma gwamnan jihar Kaduna, wanda shi ne mai uwa da makarɗiya a kan wannan al'amari. Allah ya ƙara masa lafiya, ya ƙara masa imani. Allah ya taimaki gwamnatin jihar Kaduna, kada Allah ya batta da wayanta ko dubaranta, da duk mataimakanta, da duk masu yin mata addu'a. Allah subhanahu wa ta'ala su ma ya taimake su. Idan 'yan uwa ba su manta ba, mun ce za mu yi shimfiɗa a kan Alƙur'ani mai girma, la'akari da cewa duk wannan hada-hada da ake yi ana yi ne a kan Alƙur'ani. Yayin da aka ce za a yi tafsirin Alƙur'ani, to Alƙur'anin dai ake nufi, kuma watan Ramadan wata ne na Alƙur'ani. Da aka ya dace a watan da aka saukar da Alƙur'ani mai girma, a bibiyi Alƙur'ani mai girma da irin shiryan da ke cikinsa. To tunda haka ne ya dace kenan mu ɗan yi shimfiɗa a takaicen takaitawa dangane da abin da ya shafi Alƙur'ani mai girma, da irin yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya sifanta Alƙur'ani da sifofi na daraja, sifofi na ɗaukaka, sifofi na girma da buwaya. Alƙur'ani mai girma kingdom ne, kuma Alƙur'ani mai girma gagargasa ne. Alƙur'ani mai girma ya shiga ko'ina, ya fita ko'ina. Babu inda za ka shiga ko ka fita ba sai ka samu Alƙur'ani mai girma ya riga ka, ya tabbatar da shari'a, ya kora abin da yake banna. A zama da muka yi wancan karo, mun kawo bayanin da malam ya kawo a cikin wannan littafi nasa, cewa Allah ya sifanta Alƙur'ani da cewa shi shari'a ne, kuma Alƙur'ani daidai ne. Alƙur'ani mai girma yana tantancewa, yana bambancewa tsakankanin gaskiya da ɓata, sannan yana bayanin komai da komai. kamar yadda muka gabatar da bayani cewa alqur'ani wani lokaci zai bayanin abu filla filla wanda da mai karamin tunani da mai hasken da mai babban tunani da mai zurfin ilimi da wanda bai da zurfin ilimi duk za su iya ganewa amma wani lokaci kaidoji yake kafawa yana kafa wadansu turaku da ginshikai wanda sai kai tunani mai zurfi sannan za ka gane irin sakon da alqur'ani mai girma ke dauke da shi da irin shiriyan da ke tare da shi da irin bayani na ilmomi masu zurfi wanda ke cikin alqur'ani hakan ko ya faru ne saboda qur'ani kullum yana son a riƙa yin tadabburi ma'anar tadabburi shine a riƙa kikkirfa ma'anonin ana tunani mai zurfi a cikin irin sakon da ke ciki wanda wannan shine zai bayi zuwa ga a fito da ilmomi da taskoka masu alkhairi masu amfani na ilmomin sa duk wani ilimi mai kima zaka ga cewa ba kowani irin mutum yake gane shi ba akwai abin da in aka gaya maka a kowani irin ilimi kowa zai gane amma akwai abin da yake sai wanda ya zurfi tukuna sannan zai iya ganewa kowani fannin ilimi suna da irin wannan to alqur'ani mai girma shi yazo da irin wannan salo a matakin farko akwai ilimin da yake kowa in aka gaya mishi da mai karamin fahimta da mai fahimta mai zurfi duk za su gane amma akwai abin da yake in aka fadi masu zurfin hankali ne kai in suka kikkirfa ma'anonin za su gane wadansu sakanni wanda ke cikin alqur'ani mai girma mun ji cewa alqur'ani mai girma shi a karan kansa shari'a ne me yasa saboda ya tattaru akan labarai masu gaskiya ya tattaru akan hukunci hukunci na adalci ya tattaru akan dokoki da hukunci hukunci waɗanda suka dace da zubin halittan dan adam gabaki daya alqur'ani mai girma shari'a ne saboda yana tantancewa tsakankanin mai kyau da mara kyau yana tantancewa tsakankanin shari'a shari'a da gabata sannan alqur'ani mai girma yana tantancewa tsakankanin wato ainihin masu cin nasara yana kuma bayanin sifofinsu yana bayanin tababbu yana bayanin sifofinsu yana kuma bayanin ko waɗanne daga cikin waɗannan tawagan mutane guda biyu menene ya jefa shi zuwa ga inda ya samu kansa wato mutanen kirki menene ya faru har Allah subhanahu wataala ya musu tagomashi suka samu shari'a zai kuma kawo irin sifofinsu ayoyin da suka yi bayani akan wannan a cikin Al-Qur'ani suna da yawa kwarai da gaske idan ka dauka tun daga farko tun daga Fatihatul Kitab wanda zamu fassara ta insha Allah ta'ala ba da jimawa ba zaka ga inda Allah yayi batun mutanen kirki yayi batun mutanen banza yace ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim sai kuma yace ga mutanen banza ghairil maghdubi alaihim walad dallin haka ne idan ka shiga suratul baqara tun daga farko zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salata ya ta bayani akan sifofin mutanen kirki daga ƙarshe yazo ya bayani akan kafirai a cikin ayoyi biyu daga ƙarshe ya bayani akan munafikai cikin ayoyi guda 18 duka dai wannan zaka dau izina inda alqur'ani mai girma ke tantancewa tsakankanin nagartattu da tababbu hasararru alqur'ani mai girma yana bayanin nan a wurare daban-daban duk kusan surorin alqur'ani mai girma in ka dauke su akan wannan zaka ga tantancewa ne tsakankanin nagartattu da mutanen banza duk inda kaga an kawo kissan annabi Musa da Fir'auna akan wannan babin ne nagartattu da mutanen banza ga dabi'an wannan ga dabi'an wancan ga makoman wannan ga makoman wancan duk inda kaga an kawo labarin annabi Shu'aib da mutanansa akan wannan babin ne duk inda kaga an kawo labarin annabi Salihu da mutanansa duk inda kaga an kawo labarin annabi Ibrahim da mutanansa duk akan dai bayani ne akan nagartattu da aikace aikacen su tababbu da aikace aikacen su to haka alqur'ani mai girma yake tabbatar da wannan sannan alqur'ani mai girma yana tabbatar da ababen da suke da alaka da aikace aikacen zuciya ababe na imani kenan wani lokaci kuma yana bayanin ababen da suke da alaka da ibadu da mu'amaloli da zamantakewa kuma yakan fito da tsaftan shi da tsarkin sa da irin aqidarsa wacce za ta dace da duk nagartaccen hankali sannan alqur'ani ne girma duk lokacin da ya kawo bayani imani to sai ya kafa maka hujja da hujjoji na hankali wani lokaci da hujjoji na shari'a dama mun sani cewa hujjoji sun kaskashi biyu akwai al-adilla al-aqliya akwai al-adilla an-naqliya al-adilla al-aqliya hujjoji na hankali hujjoji na hankali wanda yake koda ba musulmi ba zaka iya tsayi da shi kai mishi wannan bayani kuma zai gane akwai kuma hujjoji na shari'a wanda masu imani ne kade suke amfana da shi a ce maka Allah subhanahu wataala ya faɗi a cikin alqur'ani an yi kaza an yi kaza an yi kaza kaga wanda ba musulmi ba zai yarda da wannan ba amma hujjoji na hankali har wanda ba musulmi ba zai gane zai kuma iya gamsuwa da su idan ka dauki ayoyi kamar yadda nace umarnin farko a cikin alqur'ani da irin wannan salon ya fara ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum allazi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun Allah ya kirayi mutane gabaki daya yace ku yi imani da mahaliccin ku Allah sai ya fara kawo wadansu hujjoji na hankali ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum allazi khalaqakum Allah shine ya halice ku wallazina min qablikum Allah shine ya halice wadanda suka zo kafin ku la'allakum tattaqun ana fatan in kun kalli wannan cewa ka dubi yanayin halittanka da irin yadda aka kera halittanka ka dubi duk wani halitta da zaka gani wani automatic Allah tsari yayi a cikin cikin kiyamaci ba za ka taba jin injina suna harhaduwa ba lokacin da ake kera dan adam ba za ka taba ganin ana kwance wancan noti a daura wancan sufana a kwance wancan baka ganin haka wani irin kyakkyawan tsari Allah yayi ma jikin kiyamaci idan dai maniyin namiji da mace suka haɗu sai su haifar da ɗa da izinin Allah yana gaban farko ya je gaba ta biyu ya je gaba ta uku ya je gaba ta hudu har ya zuwa lokacin da za a busa mishi rai duk a wannan lokacin karkashin kulan waye ke ya kamata mai hankali ya gane wannan ba ya wuce alce kawai wai yana faruwa ne haka kawai babu wani tsari ingantacce daga Allah subhanahu wataala yana karkashin kulan Allah ne ya yaron nan yake numfashi ya yake cin abinci duk wani irin tsari ne Allah subhanahu wataala yayi a cikin karkashin kulansa har ya zuwa lokacin da dan Allah subhanahu wataala zai fito da shi to duka wannan idan kai wa mutum mai hankali bayani zai gane tabbas wannan bai kamata a ce wai kawai yana faruwa bane akwai wanda yake tsara irin wannan haka nan sauran halittu tana iya ganin itaciyar mangoro iri daya amma sai kaga wannan tana da tsani wannan tana da zaki wani lokaci ma a tushe daya a nono daya tana iya ganin wannan ba ta da zaki wannan tana da zaki al'amarin ya wuce a ce kawai yana faruwa ne ba tare da wani tsari daga Allah subhanahu wataala ba tun lokacin da Allah ya halicci rana take fitowa daga gabas ta fada yamma har yau ba a taba samun tazaro ba ya wuce a ce abin nan yana faruwa ne babu wani tsari babu wani mai kula da ita Allah subhanahu wataala duk shi yake kula da wannan to shine sai Allah ya kafa mana hujja na hankali ku bauta wa mahaliccin ku Allah wanda ya halicce ku ya halicci waɗanda suka zo kafin ku abinda ake fata la'allakum tattaqun sai Allah ya ci gaba da kawo hujjoji na hankali allazi ja'alakum al-arda firashan was-samaa'a bina'an wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum sai ce fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun Allah shine ja'alakum al-arda firashan ya shimfida muku ƙasa was-samaa'a bina'an ya gina muku sama wa anzala minas samaa'i ma'an ya saukar da ruwa daga sama fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum ya fitar da tsirrai domin ya zama arziki daga gare ku a wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayanin cewa tun lokacin da Allah ya halicci duniya yake azurta bayi ba a taba samun wata shekara a tsauro da wata cycle daga sama Allah ce bayi ku yi hakuri shinkafan da ke gurin Allah ya kare ba a taba samun wannan lokacin ba ba a taba samun lokacin da aka aika da wata cycle a ce ruwan da ke gurin Allah ya kare sai an yi providing ba tun lokacin da Allah ya halicci halittu yake azurta su da ruwa yake azurta su da abinci yake azurta su da dangogon arziki da yawa duk kuma wannan kowa ya san cewa wannan ba Annabi Isa dan Maryam ya yi shi ba kowa ya san ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake wannan ba mahalicin annabi Isa mahalicin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shine yake yin wannan domin ai an san lokacin da aka haifi annabi Isa an san lokacin da aka haifi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama to kaga idan da su suke yin wannan to lokacin da ba a haife su ba wace yake nan kaga wannan babu makawa ne ya nuna maka cewa akwai ubangijin annabi Isa akwai ubangijin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama duk cikan su bayi ne ga Allah da haka irin yadda suke bautan Allah haka ake so kai ma ka bauta ma Allah da haka ba zai yake nan ka dauki annabi Isa a din bauta ka kyale Allah ba kamar yadda ba za ka dauki annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ka kyale Allah subhanahu wa ta'ala ba kuma duk waɗannan halittun an san irin rayuwar da suka yi an san irin bukatuwa na dan adam da ke zuwa musu yau da kullum kamar annabi sallallahu alaihi wa sallama mun san yakan yi ciwo mije kan yi ciwo har yake fadi da harshen sa mai tsarki yace ciwon da nake yi akan ninka mun ciwon da ɗaya daga cikin ku yake yi so biyu ne shi annabi ciwon da yake yi ninki biyu ne na irin cutan da ɗaya daga cikin ne yake samun kansa a ciki kuma ayan alqur'ani mai girma take tabbatar da walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu min alkhair wama masani yasu in ana illa nadhirun wa bashirun liqaumin yu'minun yace da ace na san gaibu inji annabi sallallahu alaihi wasallam a harshen alqur'ani walau kuntu a'lamul ghaiba da ace na san gaibu lastakthartu min alkhair wallahi da na yawaita maka ina alkhair wama masani yasu kuma da ban taba yadda wata cuta ta same ni ba amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita yaki ya tsara an tsare shi ya soka an soke shi a yakin Uhud sai da aka karya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rubaiya rubaiya ita ce wannan hakori na gefen waɗannan guda biyun ga hakora guda biyu manya a tsakiya to nan gefen hagu da gefen dama hakoran da ke gurin su ake kira rubaiya a yakin Uhud sai da aka karya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan hakorin bakin shi mai tsarki ne albarka yana gabar da shi sallallahu alaihi wa alihi wasallama aka fasa mishi goshi goshin sa yana kwararar da jini har yake kai kukan shi zuwa ga Allah yake cewa kaifa yufalihu qaumun shujju wajha nabiyahu taya za a yi mutanen da suka kwararar da jini daga fuskan annabin su ci nafara sai ya dora yana musu mugunyan addu'a yana tsine musu da sunayen su annabi ke kiran su yana tsine musu Allah ka tsine mu wani Allah ka tsine mu wani saboda sun kwararar da jini daga fuskan annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin nan sai Allah ya rishi burki sai ya ce laysa laka min al-amr shay'un aw yatuba alaihim aw yu'adhibuhum fa innahum zalimun nan take Allah subhanahu wataala yema manzon Allah sallallahu alaihi wasallam burki yace wannan addu'an ta isa kan kai ma al'amarin ba taka bace al'amarin ta Allah ce in Allah ya ga dama ya gafarta musu in Allah ya ga dama ya musu azaba sun dai zalunci kawunan su kuma abin ban al'ajabi sai ga waɗansu daga cikin wanda manzon Allah ke musu addu'a sai ga shi kuma Allah ya azzata su da imani sun karba addinin musulunci sun musulunta kuma suna cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam kaga wannan yana nuna maka ne cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma bawa ne ga Allah kamar yadda yake annabi Isa shi ma bawa ne ga Allah duka dai waɗannan hujjoji ne na hankali wanda shari'a take kafawa ta tabbatar da imani kuma duk wanda ya nemi ya fada da Allah subhanahu wataala sai Allah ya aiko wani daga cikin bayansa wanda zai ruguza hujjan makaryaci ya tabbatar da gaskiya akwai wani labari da ake badawa abin da ya faru a kasashen Larabawa wani malami da ɗalibansa ɗan primary yana son ya cusa musu wata bakar aqida cewa ba Allah sai ya zo ya samu dalibansa sai yake ce musu ku ne ake rudan ku cewa wai akwai Allah yace cikin ku waye ya taba ganin Allah suka ce babu wanda ya taba gani shi wane ne ya taba taban shi suka ce babu waye ya taba dandanan Allah da harshe babu waye ya taba shakan kanshin Allah babu sai yace to duk abin da ba a ganin shi ba a jin shi ba a taban shi ba a dandanan sa to wannan abin ba shi haka ya tabbatar ma wannan daliban dalibai sai suka zauna suka yi shiru sai Allah subhanahu wataala ya amfani da harshen wani dalibi cikin ɗan primary sai ya ce amma malami ina da bayani yace malam amma kana da hankali ko kake wannan magana malami yace ina da hankali sai yace to malam bamu taba ganin hankalinka ba bamu taba dandana hankalinka ba bamu taba taban shi ba bamu taba shakan hankalinka ba da haka ya nuna ɗan aji malam bai da hankali da haka duk wannan maganar da ya kawo mana rashin hankali shikenan ɗan aji duk sai suka yarda malam bai da hankali malam bashi da hankali shi yayi kokari ne ya sanya musu shubha akan Allah sai Allah subhanahu wataala yayi amfani da hujja na hankali amma a harshen wani daga cikin dalibansa sai Allah subhanahu wataala sai ya ruguza wannan ƙarin da yake kai to ire-iren waɗannan abubuwan suna da yawa idan ka dauki kisan fir'auna in ka dauki kisan fir'auna haka Allah subhanahu wataala ya kawo mana wannan kissa lokacin da fir'auna ya riya cewa dan fir'auna ya riya abubuwa guda biyu ya riya cewa shine ar-rabb ya sifanta kanshi da rububiyya ya kuma sifanta kanshi da uluhiyya rububiyya shine waɗansu aikace-aikace da Allah kadai ya ce banta da su baya tarayya da kowa to fir'auna ya zo ya jibanta kanshi cewa shi yana tarayya da Allah a ciki inda yake cewa ana rabbukumul a'la ana rabbukumul a'la ni ne ubangijinku na kololuwan dama ma'anar ar-rabbu shine wanda ke renan bayinsa shi ke halittar su shi ke azurta su shi ke ba su iska da suke shaka shi ke ba su abinci shi ke ba su kaza shi ke karbar rayuwarsu shine ma'anar rububiyya sai fir'auna ya ce idan ma akwai wani Allah to ana rabbukumul a'la to ni ne babban overall din gabaki ɗaya ni ne wani lokaci kuma ya taba ce musu ma alimtu lakum min ilahin ghairi kai jama'a ku san cewa ba ko da wani abin bauta na gaskiya sai ni ni ne abin bautanku a kan cancanta har sai ya nemi ya kafa musu wata hujja yake ce musu alaysa li mulku misra wa hadhihi al anharu tajri min tahti afala tusirun ko ba ku gane cewa mulkin misra gabaki ɗaya yana karkashi na bane ƙoramin misra tekunta da rafukansa duk suna karkashin gudanarwa na ne ku ba ku gani ne yana son ya ribaci hankalin masu raunin hankali to da Allah subhanahu wataala ya nufaci ya tozarta fir'auna ya kunyata shi ya nuna ƙarya yake yi bai mallaki rububiyya ba bai mallaki uluhiyya ba sai Allah subhanahu wataala ya sa ruwan da shi yake tinƙaho da shi yake cewa yana karkashin gudanarwan shi to a cikin ruwan ne Allah subhanahu wataala ya kashe shi kila jama'a musulmi kun fahimci wannan da kyau ruwan da yake tinƙaho da shi yake ganin alaysa li mulku misra wa hadhihi al anharu tajri min tahti to sai Allah ya amfani da wannan ruwan sai ya halakar da fir'auna sai ga fir'auna yana ihu yana fadin an amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'ila wa ana min almuslimin cewa nayi imani da abin da banu isra'ila suka yi imani da shi ni ma yanzu ina cikin musulmi Allah ya ce mishi an ana wa qad asaita qabla wa kunta min almusrifin sai yanzu bayan ka kangare ka lalace ka kirkiro abubuwa na karerai sai yanzu ne zaka ce kai imani da Allah a cikin wani ingantaccen hadisi manzo Allah yake bada labari cewa mala'ika jibril ya ɗibi yanku a baki da yanku daga cikin wannan tekun ya buga a bakin fir'auna saboda kada ma ya samu dama ya ce la ilaha illallah wai ina son ne in kawo maka cewa duk wanda ya nemi ya fito na fito da Allah a cikin haƙƙin Allah to sai Allah subhanahu wataala sai ya kunyata shi haka nan Qur'ani ya sake kawo mana kissan Namrud ko Namrud ana faɗin shi ko da zal Namrudu ko Namrudu da dal duk wanda ka faɗi lokacin da annabi Ibrahim yake cewa rabbi allazi yuhyi wa yumitu ubangiji na Allah shine ke rayarwa shine ke kashewa sai wannan sarki sai ya ce ana uhyi wa umitu ni ma ina kashewa ina rayawa kaga yani ne daidaita kanshi da Allah kenan sai yasa aka zo da wadansu bayi daga kurkuku sai ya ce a kashe daya sai aka kashe shi sai ya ce kai kuma ɗayan je kana yafe maka sai ya ce da haka na kashe na raya mai karamin basira zai ga aiko fa kaman haka ne fa kaman haka ne gashi ya kashe wannan ya kuma rayar da wannan da ya ga dama da ya kashe shi to sai annabi Ibrahim sai ya kafa mishi wata hujja ta hankali wanda zai turmusa hancin shi da ƙasa sai ya ce ato fa inna Allah ya'ti bish-shamsi min al-mashriq fa'ti biha min al-maghrib fa buhita alladhi kafara wallahu la yahdi al-qawma adh-dhalimin sai ya ce to idan kai wannan ka rude hankalin wasu to ni ubangiji na Allah mai girma da buwaya yana zuwa da rana ta gabas dan mallakan sa ci sai ta fada ta yamma kai kuma yanzu ko abin da muke so ka zo mana da taka ta yamma sai ta fada ta gabas shi kuma yanzu wannan ai ya fi karfin makareci shine fabu hitan ladhi kafar sai ga wannan kafiri ya yi cirko cirko to daga lokacin nan an kure shi sai dai kuma fada sai yaki sai wane sai wane sai wane wajin dai wannan ina son tabbatar da abin da malam ya kawo ni a nan cewa Allah yakan tabbatar da ababe na imani ya kafa hujja na hankali wani lokaci aka fa maka hujja da ayoyi ko da hadisi na annabi sallallahu alaihi wa sallama sannan alqur'ani mai girman nan a baya mun ce shari'a ne a karan kansa to amma a waɗansu wurare kuma a cikin alqur'ani sai Allah ya yi kaidi yace shari'a ne ga masu tsoron Allah kamar a cikin suratul baqara yace zalikal kitabu la rayba fihi hudal lil muttaqin sai yace shari'a ne ga masu tsoron Allah a waɗansu ayoyin yace shari'a ne ga mummunai a waɗansu ayoyin ya nuni akan alqur'ani shari'a ne ga masu hankali shari'a ne ga masu tuntuntuni masu nazari sai malamai suka ce to ashe alqur'ani mai girma yana da waɗansu sharaɗai kafin ka iya amfana da shi yana da waɗansu sharaɗai kafin ka iya amfana da shi akwai wata aya cikin sura Qaf da Allah ce inna fi zalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a huwa shahid inna fi zalika la dhikra lalle a cikin alqur'ani mai girman nan ko kuma lalle wannan sakon dake cikin alqur'ani mai girma la dhikra tunatarwa ne wa'azi ne nuna shewa ne da hanya mai kakkiya amma gawa sai Allah ce liman kana lahu qalbun ga wanda yake da zuciya aw alqasma'a ya kuma yi kasace saurari alqur'ani mai girman wa huwa shahid kuma zuciyar shi tana halarci al-imamu ibn qutayba da yake fassara wannan ayan sai yake cewa Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wannan ayan ya kawo sharadai na wanda zai amfana da alqur'ani har ibn qayyim ya kara bayani a cikin littafin sa ad-da'u wa dawa yace wannan ayan tana fadin sharadin duk wanda zai amfana da alqur'ani mai girma sai ya cika waɗansu sharadai tukuna na ɗaya dai yace liman kana lahu qalbun sai wanda ya zama yana da zuciya rayayya akwai zuciyar da yake ta riga ta mutu wanda qur'ani yake cewa iyyaru kullu ayatin la yu'minu biha wa iyyaru sabila ar-rushdi la yattakhidhuhu sabila wa iyyaru sabila ghayyi yattakhidhuhu sabila akwai zuciyar da ta riga ta mutu kafirci ya bakanta ta gabaki daya to irin wannan ko an karanta mata al-qur'ani mai girma ba ma ta ganewa to sharadi na farko ya zama kana da zuciya rayayya zuciya tsarkakakkiya wanda babu san rai a tare da ita shine ma'anar liman kana lahu qalbun aw alqasma'a ko kuma ya kasance mutum yayi kasake ya tattaro dukkan sanadaran da su ake sauraro da su a gani masu batu suna batun cewa duk batun da ake so a gani akwai dan su sharadai tukuna sai an kyakkyawan sauraro sai an tattaro zuciya sai an bude tunani sai an yi wani duk wani sanadari da idan an yi amfani da shi ake gane zance to sai ka tattaro zuciyanka ka tattara mu alqur'ani mai girma a wannan lokacin shine ma'anan liman kana hu qalbun aw alqasma sai ce wa huwa shahid sannan kuma ya kasance babu rafkana a tare da kai babu shakka ko shubha a tare da kai waɗannan sharadan su ne idan an samu idan sun samu idan alqur'ani mai girma ya zo ya kutsa cikin zuciyanka sai kaga mutum ya amfana da alqur'ani sai kaga alqur'ani mai girma na iya raunana zuciyar mutum ta taushi sai kaga mutum yayi la'asa sai kaga mutum har yana kuka saboda ya ji kalmomin Allah na gaskiya akwai wanda in yana karatu alqur'ani kuka yake akwai wanda idan yana tafsirin alqur'ani kuka yake saboda me zuciyar shi akwai rayuwa a ciki sannan gashi ya maida hankali ya fahimci sakon alqur'ani to sannan kuma gashi babu wani abin da zai hana shi dan babu rafkala babu rudu babu shakka babu shubha a tare da shi to malamai suka ce wannan shine sharadan amfana da alqur'ani mai girma to haka nan Allah subhanahu wataala ya sifanta alqur'ani da cewa rahamani rahama na duniya rahama na addini rahama na gidan lahira bi ma'ana gurgudan irin yadda ka rabu da alqur'ani gurgudan irin yadda alqur'ani zai maka gata mu gane wannan da kyau gurgudan yadda ka rabu da alqur'ani gurgudan irin yadda alqur'ani zai maka gata bari in bada misali don a gane annabi sallallahu alaihi wa sallama lokacin da aka aiko shi an aiko shi cikin waɗansu irin mutane ne kauyawa na ƙarshe saboda an aiko shi a jaziratul arab jaziratul arab kamar kana iya cewa wani ƙauye ne can a gefen duniya saboda duwar wasu sun suka cika garin zafin rana da zafin duwar wasu da rashin wayewa da rashin civilization ya cika yankin ba wani ci gaba a yankin dauloli masu ci gaba su ne Farisa da Rome kamar kace da America da Ingila ko makamantan wannan amma yankin jaziratul arab ba su ci gaba ba a harkan hada-hada na kasuwanci ba su ci gaba ba a harkan technology ko a harkan abin nan science da makamantan wannan ba wani ci gaba a yankin mutanen gurin daga banna da fashi da makami da yaƙe-yaƙe da zubar da jini akan kuskure ɗaya sai a shekarar 100 fa ana yaƙi kila wani ya kuskure ya kaba wani da doki ko da rankun ya muku tsakanin kabila kaza da kabila kaza sai a shekarar 100 ana yaƙi ta kan mutum ɗaya sai a zubar da jinin mutum 1000 kaga wannan akwai jahiliya a ciki ake irin waɗannan mutanen su ne Allah subhanahu wataala ya aiko annabi a cikin su amma abin ban al'ajabi da suka rabu da alqur'ani mai girma cikin shekaru 40 duniyar nan ba inda ba su mamaye ba duk duniya ta koma tana raka su kuma garin makka da da bai taka rakarya ba sai da ya zama shine ummul qura shine ummul qura duk wani mutum a duniya a yau yana fatan ya je garin makka ko kuma yana fatan yayi alaka da maka wani yana iya cewa to kafirai fa hasu din mu mu'mine muna son yayi alaka da maka mu je mu bauta ma mahaliccin mu a can kafirai kuma suna son su yi alaka da maka su ruguza inda zamu bauta ma Allah subhanahu wataala su ma hankalin su ba kwance yake ba suna ta kokarin ya za a yi ne a rusa dakin Ka'aba ma kuma za a rusa manzon Allah ya ce za a rusa dakin Ka'aba a ƙarshen duniya da haka kafiran su ma ba za su huta ba irin yadda zuciyarmu ya rataye da ɗakin Allah to haka nan su ma zuciyarsu ya rataye da ɗakin Allah amma mu muna son mu kusanci Allah, su kuma suna son su nisan samu da Allah. To gashi yanzu zuciyar duniya gabaki ɗaya ya koma wannan yanki da aka aika Annabi sallallahu alaihi wa sallama. Waɗannan mutane ƙauyawa wanda ba su da wayewa, sai ga su sun zama su suke jagorantar duniya. Dubi lokacin da Khalid bin al-Walid ya je zai yaƙi ƙasar Farisa. Ƙasar Farisa su ne superpower a duniya. Lokacin da ya tunkari komandan yaƙin ƙasar Farisa, Rustam, ya ce, ina tallata maka addinin Musulunci, ka karɓa addinin Musulunci sai ka zauna lafiya. Rustam abin yana ba shi mamaki, wai waɗannan su waye haka, ga su busassu, ƙarmasassu, ramammu, ba su da wani kayan sawa masu kyau, amma zai zo yana gaya min irin waɗannan kalmomi. Ya ce, mu ƴan saƙon Allah ne, Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya aiko. Rustam ya rena su, amma lokacin da aka fafata yaƙi, sai ga shi jin kaɗan ƙarfin mulkin Farisa ya koma ƙasa. Waɗannan ‘yan tsirarun sahabban sun ruguza wannan daular ga baki ɗayanta. Sahabban da yake a ido kana iya ganin su karena, ba su ci mai kyau ba, ba su sha mai kyau ba a ganin ido, amma sun rabu da wani abu mai ƙarfi, shi ne Alƙur'ani. Sai ga shi Allah subhanahu wa ta’ala ya ba su nasara. Yanzu duk wani mai tunani, duk wani mai technology, duk wani mai ilimin kimiyya ko fasaha, yau kimiyyan shi da fasahan shi bai cika sai ya rabu da Alƙur'ani mai girma, ya gano irin bayanan da Alƙur'ani mai girma ya kawo. So shi yasa duk wanda ya riko da Alƙur'ani, gwargwadon riƙonka da Alƙur'ani, gwargwadon irin yadda Allah zai baka mulki a ban ƙasa, irin yadda ya ba sahabbai, gwargwadon irin yadda Allah zai baka buwaya a ban ƙasa, irin yadda ya ba sahabbai. Mutum 300 su fuskanci mutum 1000 kuma su yi nasara da izinin Allah. Mutum 20,000 su fuskanci mutum 400,000 a yakin Qadisiyya. Sahabbai fa duk ba su wuce 20,000 zuwa 40,000 ba, amma sun fuskanci mutum 400,000 kuma su suka yi galaba da izinin Allah. Don haka girma da isa da kyakkyawan ambato yana cikin yadda ka rabu da Alƙur'ani. Yanzu idan na ce Sayyidina Abubakar, duk cikanku nan sai kun ce radiyallahu ta'ala anhu. In na ce Nana Aisha, sai kun ce radiyallahu ta'ala anha. In aka ce Mu'adh bin Jabal, sai an ce radiyallahu anhu. Duk wani sahabi da aka faɗi, sai ka yi addu'a ta alkhairi gare shi. Ina samu wannan? Ya rabu da wani abu mai girma ne, wanzarjan abu, shi ma sai Allah ya ba shi girma, sai Allah ya wanzar da ambatansa. Haka nan kuma gwargwadon rabuwanka da Alƙur'ani, gwargwadon irin yadda za ka samu walwala da kwanciyar hankali a cikin rayuwanka. Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan dankan wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma. Duk wanda ya kawo da kai daga Allah, to Allah ya mishi alƙawarin rayuwa ta walakanci da kaskanci, rayuwa mai kunci. Fa inna lahu ma'ishatan dankan, ko ba fassara maka dankan ba, kawai a ce mutum yana da wata irin rayuwa dankan, kawai a kalman tana hukunta maka wannan kunci ne da wahala. Shi yasa ‘yan uwana musulmi nake amfani da wannan dama. Kun ga halin da muke ciki a Najeriya, wallahi karka wahala da kanka, ta zargin wani ne ko wani ne ko wani ne. In akwai mutum namba wanda za ka zarga, ka zargi kanka, kowa ya ba da gudunmuwa wurin gurɓacewar Najeriya. Babu wanda bai da hannu a ciki, ba maganar shugaban ƙasa ba ne, ba maganar gwamnoni ba ne, ba maganar ‘yan majalisa ba ne. Wane ne matsalar Najeriya? Ni ne, ni na san ina da matsala. Ni ne taimaka gurin gurɓacewar Najeriya. Waye matsalar Najeriya? Kai ne, kai ka taimaka gurin gurɓacewar Najeriya. Idan da za mu zo mu gyara tsakankaninmu da Allah, mu kuma zo mu ɗauki bin doka da oda, mu tafi a kan saiti, wallahi Allah subhanahu wa ta’ala zai canza mana wannan hali da muke ciki, ya kawo mana walwala da kwanciyar hankali. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Duk halin da al’umma take ciki, in kaga Allah ya canza su, to su ma sun canza irin yadda Allah subhanahu wa ta’ala ya umarce su. Allah ya sifanta Alƙur'ani mai girma cewa haske ne. saboda yana bayani ilmoma kuma yana bayani yana fitar da taskoka ne ilmoma masu amfani mafi girman ilimi ilimi akan Allah duk wanda ya san Allah jama'a musulmi ya warke babu abin da ke damun mu sai rashin sanin Allah wanda ya san Allah ya san shiriyan Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya san tarihin magabata to wannan ya hu ya warke daga miyagun cututtukan da ke kama dan adam kunga Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance idan yaga an hada hadari kamar yadda yazo a cikin hadisi nana Aisha tace Annabi sallallahu alaihi wa sallama ba shi cikin daki ba shi waje ba shi ciki ba shi waje yana cike da alhini da juyayi nana Aisha tace manzon Allah nakan ga cewa in an hada hadari kakan fita hayyacinka ba rahama ce Allah zai saukar mana ba sai manzon Allah ce yake Aisha ai ba rahama kadai hadari ke saukarwa ba bace ga mutanen adawa lokacin da Allah ke nufin ya musu azaba hadari ya hada musu ba kamar da alqur'ani ya kawo falamma ra'awhu 'aridan mustaqbil awdiyatihim qalu hadha 'aridun mumtirun yayin da Allah ke nufin ya musu azaba sai Allah ya dauke musu ruwan sama wata rana daga cikin ranaku zafi ya ishe su sai suka ga sama ta cika da jirajirai kamar za a saukar da ruwa shine suke fadin hadha 'aridun mumtirun wannan hadarin za a yi mana ruwa ne za a yi mana ruwa ne Allah ce bal ma'anan wannan bal din ku daina wancan magana ba hadarin rahama bane ba hadarin ruwa bane rihun fiha azabun alim wata irin iska ce wacce take dauke da azaba mai radi a ciki to da miru kullu shay'in bi amri rabbiha duk abin da iskan nan ta gama da shi sai ta kila radin shi da iznin Allah shine sai manzon Allah yake gaya mana na Aisha yace ina tsoron nan ina tsoron kar ya kasance mun fusata Allah sai Allah ya mana azaba irin yadda ya ma'adawa kalau da yadda bambancin sanin Allah yake shi Annabi sallallahu alaihi wasallama ya san Allah hakikanin sani dan haka Annabi sallallahu alaihi wasallama yana tsoron al'amarin Allah la ya'manu makar Allah illa alqawmul khasiruna bi aminta daga makircin Allah ba amma mu ko fa yanzu babu wanda ke sanin Allah ta irin wannan yayin da kake cikin yalwan arziki sai wani alfari ya kama shi ya rika ganinka mun shi ya ba kan shi irin yadda karo ne inna ma utitu ala ilmin indi ilimi na ya bani yayin da mutum ke da lafiya yayin da mutum ke da lokaci sai ya gaba wanda yake jade manzo Allah ce ni'matani maghbunun fi ma kaseerun minan nas wadansu ni'imomi guda biyu ana kifa hancin mutane a kasa ta sanadiyar annabi ce as-sihhatu wal faragh da lafiya da kuma lokaci mutane da yawa suna ruɗuwa matashi yana jin ƙarfi sai ya ga nafi ƙarfin uban kowa kawai tsaban lafiya ne kawai wani yana da lokaci to wa'annan abubuwan da aka mu sanin mu da Allah ya takaita to babu ilimi mai amfani kamar sanin Allah buran ba ku wani labarin wani bawan Allah masanin Allah ka gane irin yadda sanin Allah ke da tasiri a cikin rayuwanka akwai wani babban tabi'i ana kiran shi Abdullah ibn Mubarak tabi'i ne mutum ne mai kudin gaske kuma malami ne masanin Allah shi Allah ya tattara mishi abubuwan da yawa gashi a tajiri zakai ke badawa sai ka zo gaban shi kai karatu kuma ya baka sai ya baka miliyan 5 ya tashi sai ya baka allowance na zuwa makaranta kaga inda Allah zai ce mutum samu irin waɗannan malaman kaga ai majalisun su zai cika da yawa a ce dan ka zo majalisun malami sai ya baka kaman 10,000 zuwa 20,000 kaga kullun zaka rika zuwa to haka yake shi Abdullahi ibn Mubarak to yace yana zaune a garin Makka a ɗakin Ka'aba yana zaune a ɗakin Ka'aba yana ibada cikin dare yana cikin wannan hali sai ga wani mutum ya zo ya shigo masallacin ya shigo ɗakin Ka'aba yace mutumin gashi wani gajere mai katon ciki da hancin shi na kisasshe wa hancin shi irin dankufatan hancin nan kuma baki ne mutumin sifan me nake nan wannan sifan mamuna kenan sifan mamuna kenan yace sai ya shigo da ya shigo ya dudduba 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 haka da ga alamun akwai wani mutum ba shi ko sayyidina abdullahi dan mubarak yana gefe yana tabautan Allah yace sai ya ji mutumin sai ya salla raka'a biyu yace bai tsawaita sallan ba dan takaitattun raka'o'i yayi to a garin Makka a wannan shekaran an same fari ba ruwan sama an tafita ana roƙar ruwa Allah bai bada ruwan ba to shi wannan bayan Allah da ya shigo masallaci yayi wannan ibada yayi raka'a biyu ya gama sai ya daga hannu yace ya Allah a sarari ya magana shi tunda ya fahimci cewa ba kowa a wurin yace ya Allah ka dauke ruwa daga garin nan an ta roƙar ruwa ya Allah ka bada ruwa amma baka bada ba to ya Allah ina roƙonka ka saukar da ruwa kuma yanzu nake so ya Allah a saukar da ruwan nan haka yake cewa al'an ya Allah yanzu nake son a saukar da ruwan nan yanzu a'a kafin ya gama addu'ar sa mata cika da hadiji kafin ya fita daga masallacin nan Allah ya saukar da ruwan sama shine lokacin da aka ruwan ya tsagaita sai ya fita daga masallaci da ya fita shi Abdullahi ibn Mubarak babban malami ne bijimin malami ne cikin malaman sunna sai ya ce sai na bin shi ga inda zai ji ne ta bin shi a fake a fake a fake har na ga gidan da ya shiga sai ya ce sai ne alama a gidan da aka wayi gari sai na zo gidan sai na ce da Allah ya mun sallama da ni gidan sai ka ce a wannan gidan bayi ne gidan sai da bayi ne ba gidan wani mutum ɗaya bane yace a to shikenan sai ya shiga ce to yana son a kawo mishi bayi zai siya tunda mai kuɗi ne aka kawo mishi nagartattun bayi yace baya ko in akwai wasu a kawo aka ce mu iya bayin da muke da su kenan nagartattu wanda muke da shi wannan ba ma zaka bi ta kansu ba waɗansu kaskantattun bayi ne ba za ka mori komai a tare da su ba yace a kawo su yaban su ana fitowa da bayi guda uku sai ga wannan mutumin da ya je ɗakin Allah suka gana da Allah ashe shi ma bawa ne sai ce ga wanda nake so aka ce amma ba mu taba ganin sakare kamar kama mun ce maka ga nagartattun bayi ka ce baka so sai a dauko wannan kaskantaccen wanda ko kyauta ka matsa mu baka muna iya baka yace ni shi nake so aka gaya masa kuɗin sai ya biya da suka fito sai ce to bawan Allah na fiye ka na yantar da kai sadaka ce sabilillahi ka tafi aidin ka sai ce a ba za a yi haka ba sai ka gaya min dalilin da ya sa ka ƙi siyan nagartattun bayi ka zo ni ka siye ni kuma ka ce ka yantar da ni shi ne sai yake ba shi labari malam akan ido na fa shigo masallaci duk abin da kai na gani kuma duk abin da ka faɗi na ji na gane akwai alaƙa tsakankanin ka da Allah nan take sai wannan bawan ya ce ya Allah sirrin da ke tsakankanina da kai ta tuni ya Allah ka karɓi rayuwata ya faɗi na sujjada wallahi bai dago ba sai dai gawan shi aka dago da shi wai ina so in nuna irin yadda tasirin alaƙan bawa da Allah yake ba a riga ba ne ba a wata daraja ne da kake gani a duniya ba amma takan kai matsayin da in kai ma Allah magana Allah ba zai ƙetare maganarka ba kamar yadda ya zo a cikin hadisi ya ce la in aqsama alallahi la abarrahu akwai waɗansu ɗaiɗaikun mutane wanda idan suka yi rantsuwa da Allah Allah sai ya kubutar da su in zai ce yau wallahi sai an yi ruwan sama to sai an yi ruwan sama inda ya dubo ta itaciya ce wallahi wannan itaciya mangwara wallahi sai ta yi ƴaƴa bana to sai ta yi Allah baya so da irin waɗannan masoyan nan shi da haka gurgurdan abin da ka sani dangane da Allah gurgurdan irin yadda za ka samu gata da tagomashi a wurin Allah gurgurdan yadda in ka daga hannu ka yi addu'a Allah zai saurare ka ya karɓi addu'anka da haka jama'a musulmi ne riko da alqur'ani mai girma mu rungumi alqur'ani mu karanta alqur'ani haika mu bibiyi ma'anonin alqur'ani mu daure mu aiki da alqur'ani gurgurdan irin daman da Allah ya bamu sai mu hada da istighfari idan muka yi wannan zamu zama na Allah in muka daga hannu muka roƙa Allah sai ya bamu in muka nemi tsare sai Allah ya tsare mu in muka nemi Allah ya bamu sai ya bamu in muka nemi Allah ya hana mu sai ya hana so daka nan zamu dakatar da wannan karatu sai gobe insha Allah ta'ala zamu fara kuma karatu a cikin Fatihatul Kitabi da izinin Allah. Muna fatan abinda muka faɗi daidai Allah ka bamu lada. Abinda muka yi kuskure Allah ka gafarta mana. Allah ka rufa mana asirinmu duniya da lahira. Allah ka bamu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya. Ya Allah abinda muke iyawa Allah ka taimake mu. Abinda yafi ƙarfin mu Allah ka iya mana. Allah ka shirya mana ƴan matan mu. Allah ka kintsa mana samarin mu. Allah ka tarbiyantar da kananan yaran mu. Dattawan mu Allah ka ƙara musu albarka. Shugabannin mu Allah kai musu jagora. Allah ka kama hannayensu zuwa ga daidai. Allah ka dora su akan daidai. Allah ka tsare su daga kuri. Allah ka tsare su daga tasgaro. Gwamnatin jihar Kaduna Allah ya taimake ta. Wadanda suke tafafuta na gurin ci gaban wannan karatu Allah ya ƙara musu albarka. Mu ma masu faɗi da masu sauraro Allah ya ƙara mana albarka. Ya Allah subhanahu wataala ka rayar da mu akan shari'a, ka karɓi rayuwar mu akan shari'a. A ranar tashin alkiyama ka tada mu a tutan Annabi sallallahu alaihi wa sallama. Wa sallallahu wa baraka ala nabiyil karim. Fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.